وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم.
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. باين الله مدوك تنسركي يا جماعة بياني جماعة أبندي شافي شو داني دا مؤامل ردوكيا تكان مسلمي دا مرايو دا سكي هننسو. Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da bayani game da abin da ya shafi mu'amala ta auratayya dake tsakanin musulmi da waɗanda suke ba musulmi ba. A inda muka ji a aya ta 221 Allah madaukakin sarki ya saukar da doka cewa bai halatta wato mushrikai a auri mushrikai mata ba har sai sun musulunta. A inda Allah ya ce lalle baiwa mu'mina tafi alkhairi fiye da mushrika koda ku ta burge ku ita mushrikar. Sannan Allah ya bayyana cewa bai halatta a aurar da ƴaƴa mata ga waɗanda suke mazaje mushrikai bane. Allah ya bayyana cewa lallai waɗanda suke mu'minai ne to lallai sun fi alkhairi fiye da waɗanda suke mushrikai koda ku waɗannan mushrikan suna burge ku suna ba ku sha'awa. Bayan Allah madaukakin sarki ya gama bayani game da abin da ya shafi hukuncin auratayya tsakanin waɗannan mabambantan addinai, addinin musulunci da addinin da ba na musulunci ba, kamar yadda muka yi bayani a baya kuka ji cewa ya halatta musulmi ya auri kitabiyya ko nasraniya, ya halatta, amma bai halatta kirista ya auri musulma ba, bai halatta waliyi ya ɗauki ƴar shi musulma ko wacce take hannun shi a matsayin ruku ya aura ta ga wanda yake mushriki ne ko wanda yake kirista ko wanda yake ba yahude ba, wannan bai halatta ba. To bayan mun ji waɗannan ajiya sai muka ji ayoyin da suke bayyana hukuncen da suka shafi mata da al'ada da ke zuwarwa mata. A inda muka ji cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna tambayar annabi game da hukuncin al'ada da ke zuwarwa mata, annabi ya ba su amsa ya ce ita al'ada wato najasa ce, cuta ce, ƙazanta ce, don haka a nisanci saduwa da mata a sa'ad da suke al'ada. Allah ya ce kada ku kusance su da saduwa har sai sun tsarkaka, jinin ya ɗauke musu. Idan jinin ya ɗauke suka yi wanka ko suka yi taimama idan babu ruwa ko suka yi alwala, Allah madaukakin sarki ya ce ku zo musu ta inda Allah madaukakin sarki ya umurce ku. Lallai Allah madaukakin sarki yana son masu yawan tuba idan sun yi zunubi, kuma Allah yana son waɗanda suke masu tsarki daga najasa. Bayan nan, bayan mun gama bayyana hukuncen da suka shafi mace mai al'ada, a inda muka ji cewa ba za ta yi sallah ba, ba za ta yi azumi ba, ba za ta yi tawafi ba, kamar yadda mijinta ba zai sadu da ita ba, a ayar gaba sai muka ji cewa Allah madaukakin sarki yana bayyana abin da ya halattarwa maza game da matansu. A inda Allah madaukakin sarki ya ce lallai matayenku kamar gonakinku ne, don haka ku zo wa gonakinku ta inda kuka so. Wannan aya kamar yadda muka yi bayani a jiya tana bayyana halaccin saduwa da mace a kowane irin yanayi, matukar dai za a sadu da ita ne ta gaba ta farjinta ta al'aurarta, ba kuma za a sadu da ita bane a sa'ad da take al'ada, kuma ba za a sadu da ita bane ta dubura. Lallai in dai har za ka zo wa iyalinka ta kowane yanayi to wannan gaba tana bayyana halaccin haka, shine daidai gabar da Allah ya ce annashi itum din. Allah madaukakin sarki ya ce wa qaddimu li anfusikum, ku gabatar wa kawunanku abubuwan da za su amfane ku na alkhairi tun daga duniya har lahira. Wasu malamai suka ce addu'a a lokacin saduwa da iyali, wasu suka ce neman da wanda idan ka mutu zai rika yi maka addu'a, lada zai rika kaiwa zuwa kabarinka. Wasu malamai sun yi tafsirai waɗanda ba waɗannan ba, amma dai malamai suka ce wa qaddimu li anfusikum addu'a a lokacin saduwa da iyali, da niyyar cewa zaka samu ɗa ne dan yayi maka addu'a bayan ka rasu. Allah madaukakin sarki daga ƙarshe ce ku ji tsoron Allah kuma ku sani lallai za ku haɗu da Allah. Duk abin da kake in har ka san za ka haɗu da Allah, kuma Allah zai maka sakamako na irin aikin da ka aikata. In alkhairi ka ga alkhairi, idan aka san haka ka ga aka san haka, to lallai wannan akwai abin wa'azantarwa ga dukkan musulmi, lallai su ji tsoron Allah game da bin dokokin Allah madaukakin sarki da nisantan ababen da Allah madaukakin sarki ya haramta. Da wannan ne za su samu kyakkyawan sakamako in sun haɗu da Allah. Allah madaukakin sarki daga ƙarshe ya ce kayi albishir ga waɗanda suke mu'mine da aljanna, ma'ana kai wa mu'mine albishir din aljanna. Allah madaukakin sarki ka tabbatar da digadigan mu, Allah ka saka mu aljanna. A ayar yau inda za mu tashi aya ta 224, Allah madaukakin sarki ne yake cewa wala taj'alullaha urdatan li aymanikum, lallai ku mu'minai, lallai ku musulmi, kada ku sanya Allah ya zama shine katanga, ya zama shine shamaki game da rantsuwoyi da kuke yi. Wannan ya hana ku an tabarru, ya hana ku biyayyar Allah. Watattaqu, kuma ya hana ku aikata ayyuka na tsoron Allah. Watuslihu bainan nas, kuma kada ku sanya rantsuwoyi da kuke ga Allah, rantsuwa da kuke yi da sunan Allah, to kada ku sanya shi ya zama abin da zai tare ku, ya hana ku yin sulhu a tsakanin mutane. Wannan ayar jama'a abinda take so ta karantar da mu shine lallai musulmi kada ya zama rantsuwa da yake yi ga Allah madaukakin sarki ya rantse da Allah, lallai kada wannan rantsuwa ta zame mishi katanga, kada ta zame mishi shamaki, kada ta zame mishi hadizan, kada ta zame mishi abinda za ta hana shi aikata ayyuka na da'a. Ma'ana Allah ya ce kada ku sanya rantsuwoyi da kuke yi ga Allah, ku sanya Allah rantsuwar da kuke da shi, rantsuwar ta hana ku an tabarru, ta hana ku ayyuka na da'a ga Allah madaukakin sarki. A ce wani sada zumuncin da ke tsakaninka da wani dan uwanka, sai ka ce ai ya bata min rai, kuma nayi rantsuwa wallahi bazan ƙara sada zumunci ba, kuma ai ka riga ka rantse. To wannan rantsuwa kada ta sanya ta zama shamaki tsakanin wannan aiki na da'a dan sada zumunci. Jama'a, aiki ne na da'a ko ba aiki ne na da'a ba? Aiki ne na da'a. To kada ka sanya rantsuwar da kake ga Allah ka rantse ba za ka yi kaza ba, ka rantse ba za ka je wurin wani ba, ka rantse ba za ka yi wa wani magana ba. To wannan rantsuwar da kai da Allah, to kada ta sanya ta zama shamaki da za ta katange ka daga aikata wannan aiki na alkhairi. Watattaqu, sannan kada ku sanya rantsuwoyi da kuke yi ga Allah su zame muku abinda zai tare ku daga tsoron Allah, bin umarnin Allah, nisantan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya haramta. Allah madaukakin sarki ya ce wa tuslihu bainan nas, sannan kada ku sanya rantsuwa da Allah ta zame muku shamaki, katanga da za ta katange ku ta hana ku sulhu a tsakanin mutane. Wani da wani sun yi rikici, sun samu rashin jituwa, kayi kokarin sulhunta su ba su sulhuntu ba, sai kai rantsuwa ka ce ba za ka ƙara shiga tsakanin su ba, ba za ka ƙara daidaita tsakanin su ba. To wannan rantsuwa da kai ana so ka janye ta, abu na farko kada ka sanya ta zama abinda za ta katange ka daga yin sulhu a tsakanin mutane, lallai ka janye rantsuwar. To sa'an nan sai kuma ka je kai kafara dan abinda kai rantsuwa akai ba za ka aikata ba. Ka'idar ita ce aiki ne na alkhairi ko ba na alkhairi bane? Idan na alkhairi ne, to lallai ka janye wannan rantsuwa taka, sa'an nan sai ka aikata aikin wannan shine abinda ayar take nufi kamar yadda Allah madaukakin sarki yace daga ƙarshen ayar wallahu sami'un alim lalle Allah mai ji ne ga maganganu da kuke fadi duk abinda ka fada Allah yana ji alimun kuma Allah yana sane da abinda ka kudirce a cikin zuciyarka hadisi ya tabbata jama'a a cikin bukhari da muslim daga sahabi abdurrahman ibn samura yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man halafa ala yaminin duk wanda yayi wata rantsuwa yayi rantsuwa akan wani abu annabi yace far'a ghayraha khairan minha sai ya tarar cewa yaga cewa lallai abin da yayi rantsuwa akai ba zai aikata ba to wannan aikata abin yafi alkhairi annabi yace falyati alladhi huwa khairun to lallai ya aikata abin da yake shine mafi alkhairi kace ba za ka yi mawana magana ba kace ba za ka ci gaba da karantar da suwana ba kace ba za ka ci gaba da kaza ba ba za ka sada zumunci kaza ba ba za ka ciyar da suwana ba saboda an bata maka rai to ciyarwar sada zumuncin yi ma suwana magana sulhu tsakanin wani da wani kun ga alkhairi ne ko annabi sai yace falyati alladhi huwa khairun to ya aikata abin da yake alkhairi ne wal yukaffir an yaminihi sannan sai ya kafarar wacce rantsuwa da yi ma'ana rantsuwar ba ta tafi a haka ba ko to amma kuma ba a ce ya doge akan rantsuwar ba dan in ya tsaya akan rantsuwar cewa ba zai aikata kaza ba saboda ai ya riga ya rantsi to kun ga wannan ayar ya zama da shi take kenan dan Allah ya ce wala taj'alullaha urbatan liaymanikum kada ku sanya rantsuwa da kuke ga Allah ya zame muku urbatan aymani'an wa hajizan abinda zai hana ku ya tare ku daga an tabarru yi ma Allah biyayya wa tuslihu wa tattaqu wa tuslihu bainan nas da haka kun ji wannan hadisi jama'a wannan hadisi abinda yake karantar da mu yana ƙara bayyana mana wannan aya cewa duk sa'ad da kai rantsuwa akan abu kaza ko ba za ka aikata ba ko za ka aikata ko ba za ka ƙara zuwa masallacin suwa da ba kai rantsuwa akai to lallai zuwa wurin alkhairi ne to kai ka karya wannan rantsuwar taka an fahimta jama'a to sa'an nan sai kuma ka je ka aikata wannan abu da yake alkhairi sa'an ya ƙara tabbata jama'a a cikin hadisi da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito har wa yau daga sahabi Abu Musa al-Ash'ari Allah madaukakin sarki ya ƙara yarda a gare shi wannan sahabi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inni wallahi yace lallai ni ina rantsuwa da Allah insha Allah annabi yace kuma in Allah ya yarda kaji istisna'i a cikin rantsuwa kenan zamu zo zamu tattauna wannan nan gaba kadan insha Allah annabi yace lallai ni ina rantsuwa da Allah kuma insha Allah la ahlifu ala yaminin babu wata rantsuwa da zan yi na kin aikata kaza ko aikata kaza na rantsa na ce ba zan yi ba ko zan aikata annabi yace fa ara ghayraha khairan minha sai naga na aikata wannan abin shine alkhairi annabi yace illa ataitu alladhi huwa khairun face sai na aikata na tafi zuwa ga abin da yake shine alkhairi wa tahallaltuha sannan sai na karya wacce rantsuwa da ni ina fata jama'a mun fahimta yanzu kun ga a wancan hadisi na baya annabi yana ba musulmi umurni ne yana karantar da musulmi ne cewa duk wanda yayi rantsuwa cewa ba zai aikata kaza ba ko zai aikata kaza sai yaga aikatawan ko rashin aikatawan shine alkhairi to annabi yace ya kafarar rantsuwan shi to sannan sai ya aikata abin da yake shine alkhairi ina fata an fahimta a cikin wannan hadisi na biyu kuma abinda annabi yake so ya karantar da mu musamman game da fassara wannan ayar annabi yana bayyana mana halin da shi da kanshi ya samu kanshi akai ne ma'ana annabi idan yayi rantsuwa ba zai aikata kaza ba ko zai aikata kaza sai ya tarar wannan abin shine alkhairi to annabi aikata abin yake sai yayi kaffara ina fata mun fahimta kenan yanzu kun ga wannan aya tana ƙara tabbatar da mecece shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a sa'ad da kai musulmi kai rantsuwa cewa ba za ka yi kaza ba ko ba za ka yi kaza ba ko kuma za ka aikata kaza kai rantsuwa abin sai ya zama alkhairi wace shiriya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun ga waɗannan hadisan su ne suka bayyana mana ina fata mun fahimta dan haka a takaice abinda wannan ayar jama'a take karantar da mu lalle Allah madaukakin sarki yayi umarni ga dukkan al'umma gaba daya cewa duk sa'ad da kai rantsuwa da Allah cewa ba za ka aikata kaza ba ko za ka aikata kaza sai ya zama wannan abin alkhairi ne to abinda yake daidai abinda ayar take karantarwa to lalle ka aikata wannan abin sannan sai kai kafarar rantsuwa da kai ina fata mun fahimta hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari kamar yadda al-imam al-qurtubi ya bayyana a cikin tafsirin shi karkashin fassara wannan ayar yake cewa a sa'adda wannan hadifatul iski ta faru wannan jita-jita da munafikai suka yada game da iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa Aisha ta yi zina cewa Aisha ta yi kaza da labarai suka bazu cikin gari akai ta tattaunawa akai ta labari waɗannan ayoyi suka sauka a cikin suratu An-Nur suka tsarkake Aisha daga abinda ta yi ko kuma daga abinda munafikai suke da'awan ta yi afwan ina fata mun fahimta daga abinda munafikai suka yada cewa Aisha ta yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda riwayoyin hadisin suka bayyana annabi yazo ya samu Aisha yayi mata albishir har take tambayin shi cewa shin mafarki kai Allah ya nuna maka bara'ata cewa abinda ake tuhuma ta da shi ƙarya ne ko ku a'a Allah madaukakin sarki ne ya saukar da ayoyi annabi sai ya ce a'a ai Allah ne ya saukar da ayoyi daga saman bakwai ya barrantar da ke daga abinda munafikai suke yadawa na cewa kin yi kaza a wannan lokaci ne jama'a har ta kai ga daga cikin waɗanda suka yada waɗannan karairai da wannan jita-jita na cewa Aisha ta yi kaza daga cikin su akwai wani sahabi mai suna Misbah ibn Asasa wannan sahabi ne jama'a wanda ya halarci yakin Badar yana da darajoji a musulunci amma duk da haka sai aka samu matsala ana tattaunawa ya zo na a wurin ana ba da labari yayi dariya wannan abu da ya faru da shi sai Sayyidina Abu Bakarin ya ce wallahi ba zai ƙara ci da shi ba dama dai kwanan shi a gidan Abu Bakarin ke dama mun fahimta da kyau ma'ana talaka ne sannan yana da jibincin jini da shi Sayyidina Abu Bakarin Sayyidina Abu Bakarin ya dauko shi yana ci da shi sai ya ga idan wasu suna yada jita-jita akan iyalina ma'ana ƴata da ke gidan annabi kai da kake cin abinci a gidana ya kamata ka shiga cikin su jama kun fahimta da kyau Sayyidina Abu Bakarin sai ya rantsuwa yace na rantsa da Allah bazan ƙara ci da shi ba duk wani taimako da yake nema bazan ƙara mishi ba nan da nan Allah madaukakin sarki sai ya saukar da waccan aya Allah madaukakin sarki ya ce wala ya atali ulul fadl minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم الله يقول ولا ياتلي اولو الفضل منكم اولو الفضل منكم ما سو دوكيا daga cikinku ishara zuwa ga sayyidina Abu Bakr Allah yace la ya'tali kada su rantsuwa kada su rantse cewa ba za su yi an yi utu ulil qurba cewa ba za su taimaka ma dangin su na kusa ba ba za su ci da su ba za su yi musu hidima ta yau da kullum ba kada su yi rantsuwa cewa ba za su ƙara yin wannan ba saboda duk waɗannan ayyuka ne na alkhairi kada su yi rantsuwa cewa ba za su bai wa dangin su na kusa ba da mabukata da waɗanda suka yi hijira don ɗaukaka kalmar Allah Allah sai ya ce wal ya'fu wal yasfahu su yafe su kawar da kai Allah yace ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, kuma ba ku fatan ba ku kaunar Allah ya gafarta muku, ai kuma kuna zunubi. Allah sai yace wallahu ghafurur rahim, lalle Allah mai gafara ne kuma Allah mai tausayi ne ga bayin shi. Wannan aya tana sauka jama'a, Sayyidina Abu Bakarin nan take yace wallahi Allah ina kauna, ina fatan ka gafarta mun, Allah ina fatan rahamarka, Allah na janye wannan rantsuwa tawa. Misbah ya dawo ya ci gaba da cin abinci, kwanan gidan shi ya dawo, dinkin sallah za a ci gaba da mushi. Ina fata mun fahimta. Yanzu kun ga wannan aya tana ƙara tabbatar da fassara wannan aya da muke karatu akan ta, cewa dukkan wata rantsuwa da zaka yi na ba zaka aikata kaza ba ko zaka aikata kaza, sai ya zama aiki ne na alkhairi. Suwa ne sun bata maka rai, ka ce ka bar makarantar ba za ka ƙara dawowa ba, ka bar masallacin ba za ka ƙara karantar da su ba, ka bar ɗaliban sun bata maka rai ba za ka ƙara musu karatu ba, to wannan rantsuwa da kai kai kafararta, sannan ka koma ka ci gaba da aikata aiki na alkhairi. Ina fata mun fahimta. Allah madaukakin sarki ya taimake mu a cikin wannan aya. Jama'a, daga cikin fawaid da za mu fitar a cikin wannan aya, banda waɗanda muka ambata, wannan aya jama'a tana karantar da mu hali game da yawan rantsuwa. Yawan rantsuwa ba ɗabi'a bace mai kyau, ba ɗabi'a ce ta musulmin ƙwarai ba. Yawan rantsuwa ba a tambaye ka ba, an tambaye ka ka ce wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa, wannan jama'a ba ɗabi'a ce ta mutanen kirki ba. Ina fata mun fahimta. A cikin Alkur'ani suratul Qalam, Allah madaukakin sarki ya kwaɗi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa kada yayi da'a ga mai yawan rantsuwa. Allah ya ce wala tuqi kullu hallafin mahin, Allah ya ce kada kai da'a ga mai yawan rantsuwa. Wannan aya jama'a tana karantar da mu ba ɗabi'a ce ta musulmin ƙwarai ba yawan rantsuwa. Ina fata an fahimta. Yana daga cikin abin da wannan aya take karantar da mu jama'a, وفيه لا يجوز الحلف بغير الله او باسم من اسمائه او بصفه من صفاته. wannan aya jama'a tana karantar da mu bai halatta ba ka rantse da wani abu daban wanda ba sunan Allah ba ko ba siffa ce ta Allah ba ko kuma wani abu makamancin wannan. Ma'ana bai halatta ka rantse da wani abu ba in ba Allah ba. Ka rantse da wani, wannan shirka ce ba daidai bane. Ka rantse da sarkin musulmi, ka rantse da rawanin wani, da girman wani, da kazan wani, ka rantse da shekarun wani, wannan jama'a shirka ce a musulunci ba daidai bane. Lallai musulmi ku nisance shi. Abinda ya tabbata game da rantsuwa shine ana rantsewa ne da Allah ko da sunan Allah ko kuma da siffa da ta tabbata wato ga Allah madaukakin sarki. Duk abinda ba wannan ba jama'a ba a rantsuwa da shi. Ya zo a cikin hadisi da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito daga sahabi Sayyidina Umar, wata rana suna tafiya tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam. A lokacin za su dawo daga wato suna tafe za su dawo daga wurin yaƙi, Sayyidina Umar sai ya rantse da mahaifin shi. Annabi sai ya jiyo shi yana rantsuwa da mahaifin shi, yana rantsuwa da mahaifin shi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai yake cewa da shi, inna Allaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum, lalle Allah ya hana ku ku rantse da ubanninku da iyayenku. Faman kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut, saka duk wanda ya tashi rantsuwa da ya tashi rantsuwa to lallai ya rantse da Allah ko kuma ya ja bakin shi ya shiru. Da haka jama'a ba a rantsuwa da wani abu in ba da sunan Allah ba. Sunan Allah da ya tabbata a Qur'ani da Sunna. Ba a rantsuwa da wani abu in ba da siffar Allah ba. Siffar da ta tabbata a Qur'ani da Sunna. Da haka jama'a bai halatta ba rantsuwa da wani Allah. Wannan wani kowaye ko mun darajar shi, ko mun daukakar shi, ko mun matsayin shi, ba a rantsuwa da kowa sai da Allah madaukakin sarki. zaka iya cewa wallahi, zaka iya cewa billahi, zaka iya cewa na rantsa da alqur'ani, saboda alqur'ani ba halittar Allah bane, siffa ce daga cikin siffofin Allah. To ya halatta ka rantsa da alqur'ani, ya halatta ka rantsa da wani bangare na alqur'ani ko gaba ɗayan shi, ya halatta ka rantsa da siffa daga cikin siffofin Allah. Zaka ce na rantsa da izzar Allah, na rantsa da fuskar Allah, na rantsa da hannun Allah. Waɗannan dukkan su siffofi ne na Allah madaukakin sarki, tabbatattu gare shi a bisa yadda ya tabbatarwa kanshi. To ya halatta kai rantsuwa da su kamar yadda nassoshi na Alkur'ani da Sunna dukkan su sun tabbatar da haka. To sannan jama'a, yana daga cikin darussa da zamu koya a cikin wannan aya fadin Allah madaukakin sarki da yace wallahu sami'un alim, Allah madaukakin sarki mai ji ne ga maganganun bayi, kuma masani ne game da abubuwan da suka kudirce a cikin zukatansu. A cikin wannan gaba zamu wato fa'idantu da lalle a cikin wannan aya akwai tabbatar da siffofin Allah madaukakin sarki guda biyu. Siffar farko ita ce sifatus sam'i, sifa ta biyu ita ce sifatul ilmi. Dan da Allah ya ce wallahu sami'un, lalle Allah mai ji ne. Kun ga sami'un suna ne na Allah, wanda dukkan sunan Allah akwai siffar Allah a ƙarƙashin shi, ba kamar yadda mu'tazilawa suke cewa ai dukkan sunayen Allah a alam ne, ba awsaf bane, ma'ana suna ne alami wanda ba a tsago, ba a cire siffa daga cikin shi. Sun gudanu a bisa wannan ka'idar ne, wato saboda irin aqidar da suke da ita na inkarin siffofin Allah gaba daya. Dan mu'tazilawa ba su yadda a siffanta Allah da siffofin da Allah ya kira kanshi a Qur'ani ko Sunna ba. Wannan ta kai su ga cewa dukkan sunayen Allah to a alami, ina ma'anan alami, alami shine sunan da ba a cire siffa a ƙarƙashin shi. Da haka ƙarƙashin wannan sai suka ce dukkan sunayen Allah a alamu ne. Jama'a, wannan kuskure ne, ba daidai bane. Aqidar Ahlus Sunna ita ce dukkan sunan Allah a ƙarƙashin shi akwai siffar Allah, amma ba dukkan siffar Allah ne take dauke da sunan Allah ba. Allah ya sa jama'a kun fahimci ka'idar. Allah as-Sami'u ne, dan ya ce wallahu sami'un, wannan kalmar suna ne ga Allah madaukakin sarki. To a cikin sunan akwai sifatus sam'i. Ina fata jama'a mun fahimta. Kamar yadda nan da yace alimun, Allah masani ne, to wannan sunan kenan. Siffar da ke karkashin sunan ita ce sifatul ilmi. Ina fata mun fahimta. Kaga kenan a cikin waɗannan sunaye na Allah guda biyu, as-Sami'u da al-Alimu, sai muka samu siffa a karkashin su sifatus sam'i da sifatul ilmi. Ina fata jama'a muna fahimta. To kun ga wannan ka'idar cewa dukkan suna ƙarƙashin shi akwai sifa, ina fata mun fahimta. To amma ba dukkan sifa ne yake ɗauke da sunan Allah ba. Misali jama'a, yana daga cikin siffofin Allah madaukakin sarki akwai sifatul makari, akwai sifatul kaidi. Saboda Allah madaukakin sarki ya danganta waɗannan siffofin zuwa gare shi, mazhabin Ahlus Sunna shine tabbatarwa Allah abinda ya tabbatarwa kanshi, tabbatarwa Allah abinda manzon shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatarwa Allah a cikin ingantattun hadisai. To Allah ya tabbatarwa kanshi sifatul makari da sifatul kaidi a matsayin sifa. To ba daidai bane ka tsago suna daga wannan siffofin guda biyu. A bisa ka'idar ba dukkan sifa ne ke dauke da sunan Allah ba. Ina fata mun fahimta. A ƙarƙashin wannan ba za ka ce Allah sunan shi al-makiru ba. Jama'a kun fahimta da kyau? Ba za ka ce Allah al-makiru ba ne saboda yana da sifatul makari, ba za ka faɗi wannan ba. Ba za ka ce Allah al-ka'idu ba ne saboda yana da sifatul kaidi. Saboda ka'idar ita ce ba dukkan siffa bane yake dauke da suna, amma dukkan suna yana dauke da siffa. Ina fata jama'a mun fahimta. Allah al-basir ne, a ƙarƙashin sunan akwai sifatul basari. Ina fata mun fahimta. Allah as-sami'u ne, a ƙarƙashin sunan akwai sifatul sam'i. Allah al-alim ne, a ƙarƙashin sunan akwai sifatul ilmi. Ina fata jama'a mun fahimta. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Sai Allah maɗaukakin sarki ya faɗi a aya ta 225, Allah maɗaukakin sarki ya ce, wato, ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ألا يتي لا يؤاخذكم الله ألا مطلوك تنسركي بكاماكو باللغو في أيمانكم ديا سشير مغانا دكو كي أتكي الرنسو وينكو رنسواتي ذاكي سيزمتو لغو ياشغة تكينتا menene lagawu hadisi yazo a cikin sahihul bukhari daga aisha Allah madaukakin sarki ya kara yarda a gare ta take cewa abinda ake nufi da al-lagawu shine fadin ka kai a cikin maganganu na al'ada na yau da kullum da kake kace la wallahi ko bala wallahi da an yi magana sai kace wallahi tallahi wane ina kwana sai kace lafiya lo an tashi lafiya wallahi lafiya lo ya kaza wallahi lafiya lau ina fata jama'a mun fahimta irin wannan rantsuwar Aisha tace ita ce lagawul yamini haka Bukhari ya ruwaishi wannan hadisi daga Aisha a lambar hadisi na 1463 ina fata jama'a mun fahimta dan haka Allah yace la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum Allah bai kama ku da al-lagw ya sashiyar magana magana mara amfani wacce ba ta da ma'ana wacce ba ta da fa'ida rantsuwar da kuka yi ba tare da kudirin zuci ba Allah madaukakin sarki bai kama ku da irin wannan rantsuwar jama'a mun fahimci wannan fassara da kyau ko wasu suka ce abinda ake nufi da lagu a wannan aya shine ka rantse akan abu kana tunanin kaza shine daidai sai ya zama ya bayyana a akasin yadda kake tsammanin shi jama'a mun fahimta da kyau wane yazo makaranta sai kace wallahi yazo ana bincikawa sai aga bai zo makaranta ba yanzu kaga wasu malamai suka ce wannan ita ce lagawul yamini suka ce ita ce ma ya halifu bihi ala dhann abinda zakai rantsuwa akai a bisa zato fa yakunu bi khilafihi sai a waye gari aga abinda kai rantsuwa akai sabanin haka ne ina fata mun fahimta wani kana da kuɗi sai ka ce wallahi ban da shi kai ma ka manta ka shafa aljihunka sai kuma kaga kuɗi a ciki yanzu kaga sabanin abinda kai rantsuwa akai ya bayyana gare ka ko wasu malamai suka ce wannan ita ce lagawul yamini daga cikin malaman da suka fassara wannan aya a haka akwai haburul umma abdullahi dan abbas akwai abu huraira akwai malik ibnu anas imamu dalil hijra akwai al-imamu abu hanifa da wasu jama'a daga cikin malaman salaf magabata wasu kuma suka ce abinda ake nufi da lagawul yamin shine rantsuwa cikin abinda yake saban Allah ne yace wallahi sai ya sha giya malamai suka ce wannan ita ake nufi da lagawul yamin a wannan magana wasu suka ce abinda ake nufi da lagawul yamini shine rantsuwa a cikin fushi ranka ya baci matarka ta bata maka rai sai ka ce wallahi ba za ka ƙara kaza ba a cikin fushi wasu malamai suka ce wannan shine abinda ake nufi da lagawul yamin ina fata jama'a mun fahimta abinda maganar da take daidai jama'a waɗannan maganganu guda hudu da malamai suka yi game da fassara lagawul yamin abinda yake daidai shine maganganu guda biyu na farko magana farko da aka ruwaito daga Aisha da take fassara ma'anar lagawul yamini da cewa shine rantsuwar da zakai ta yau da kullum ba tare da ka kudirce kulla rantsuwar a ranka ba da zaka ce la wallahi bala wallahi da kuma ma'anar wato waccan magana da aka ruwaito daga waɗancan sahabbai wato magana cewa ka rantse akan abu sai sabanin shi ya zama ya tabbata ina fata mun fahimta malamai suka ce wannan shine abinda ake nufi da lagawul yamin Allah dai cewa la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum lallai Allah madaukakin sarki bai kama ku da yasasshiyar rantsuwa da kuke a cikin maganganunku a cikin rantsuwoyinku walakin yu'akhidhukum lallai Allah madaukakin sarki yana kama ku ne bima kasabat qulubukum da abinda zukatanku suka kudirce da abinda zukatanku suka asalin kudirce na niyya suka nufa na aikatawa kamar yadda ayar suratul maida take kara tabbatarwa kasbul qulubi shine Allah yace la yu'akhidhukum Allahu bil laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman menene abinda rayukanku suka kudirce zukatanku suka ayyana to wannan shine Allah madaukakin sarki yake kama ku da shi ina fata da ma mun fahimta Allah madaukakin sarki yace wallahu ghafurun halim lalle Allah ghafurun Allah mai yawan gafarta wa bayin shi ne zunubai da suke aikatawa halimun sannan Allah madaukakin sarki mai juriya ne jama'a kun ji waɗannan maganganu da malamai suka yi game da wannan aya da haka abinda wannan aya jama'a take karantar da mu abinda ayar take bayyana mana rantsuwa nau'i biyu ce akwai laghwul yamini ma'ana rantsuwar da Allah madaukakin sarki bai kama ku da ita idan ta fado a cikin bakunanku idan mu'amalolinku na yau da kullum irin waɗannan rantsuwa ta faru Allah madaukakin sarki ba zai kama ku da irin wannan rantsuwar ba ina fata da ma mun fahimta ina ma'anar rashin kama ku da wannan rantsuwar shine babu kafara akan ta ina fata da ma mun fahimta malamai suka ce laghwul yamini la kafarata laha ina fata mun fahimta to sannan nau'in rantsuwa na biyu wanda wannan ayar take dauke da shi shine al-yaminul mun'aqada ita ce rantsuwar da asad da bakinka ke furtata to a lokacin zuciyarka kuma tana kudirce da abinda bakinka yake furtawa jama'a mun fahimta da kyau to irin wannan rantsuwar ita ce Allah madaukakin sarki yake kama bayi da shi ta yadda idan har suka warware irin rantsuwar to kafara ta lazumce su lalle sai sun yi kafara ita ce kafarar da Allah madaukakin sarki ya bayyana ta a ragowar waccan aya ta suratul maida da Allah yake fa kafaratuhu it'amu 'asharati masakin kafarar wannan rantsuwa al-yaminul mun'aqada rantsuwar da zuciyarka ta kudirce kafarar irin wannan rantsuwar Allah madaukakin sarki yake it'amu 'asharati masakin ciyar da miskine guda 10 au kiswatuhum ko tufatar da su au tahriru raqaba ko kuma ka enta baiwa mumina ina fata mun fahimta waɗannan zaka yi su ne a matsayin kafarar waccan rantsuwar da kai duk wacce ka dauka tayi ciyarwa ka dauka ka dauki tufatarwa ne ka dauki enta baiwa ne duk wanda ka dauka a tsakankanin waɗannan to yayi inna ma dai abinda ake so ka fahimta a duk sa'ad da kai rantsuwa kawarware wannan rantsuwar kuma ita rantsuwar ta zama al-yaminul mun'aqada to lallai kafarar ɗayan abubuwan can guda uku ya lazumce ka ala takhir ma'ana kana da zabi wajibi ne kai amma kana da zabi zaka iya ciyarwa zaka iya tufatarwa zaka iya enta baiwa za kuma ka iya enta baiwa a karan farko kuma zaka iya tufatarwa kuma zaka iya wato asalin ciyarwa ma'ana wannan malamai suna kiran shi al-wajibul mukhayyar ma'ana wajibi ne wanda kana da zabi akai ko kai wancan ko kai wannan ko kai wannan amma dai wajibi ne akan ka Allah madaukakin sarki yace idan baka samu dama ba idan baka samu damar ɗayan abubuwan can guda uku ba Allah yace faman lam yajid sai yace mene fasiyamu salasati ayyami sai yayi azumin kwanaki guda uku Allah sai yace zalika kafaratu aymanikum idha halaftum wannan shine kafarar rantsuwar ku idan kun yi ma'ana idan kuka yi rantsuwa kuka warware to lallai wannan ita ce kafarar da ta lazumce ku Allah daga ƙarshe sai yace wahfazu aymanakum ku kiyaye rantsuwoyinku ku kula da harsunanku ku daina yawan rantsuwa yawan rantsuwa jama'a ba ɗabi'a bace ta mutanen kirki idan kuma ta kama an yi za a warware ta to lallai kafara ta lazumce ka. Ina fata mun fahimta. Haka wani ya fadi, yana siffanta mutanen kirki, yana waƙa wani gwanin shi, yana bayyana ɗabi'un shi da halayen shi, yake cewa qalilul alaya hafizul li yaminihi, yana da ƙarancin rantsuwa, yana da kiyaye rantsuwar shi, baya sakinta tana tafiya yadda ya ga dama. Sannan yace wa in sadarat minhul aliyatu barrati, idan ko rantsuwa ta fito daga bakin shi duk da bai yi, to shikenan sai ya barantar da kanshi daga wannan rantsuwar da yayi ta hanyar yin kafaran ɗayan waɗancan ababe guda uku ala takhir, in bai samu dama ba sai ya azumin kwana uku. Ina fata jama'a mun fahimta. Wannan nau'i guda biyu na rantsuwa, laghul yamini da al yaminul munaqada, wannan ayar ta zo da ambaton su. Akwai nau'i na uku na rantsuwa jama'a, wacce wannan ayar bata zo da bayanin shi ba, innama hadisan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka zo da ambaton su a cikin sahihul imam al-bukhari da sauran littafan sunna. Wannan hadisi jama'a الامام البخاري ne ya ruwaice shi daga sahabi Abdullah dan Amr dan As. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa al-kaba'ir, manyan zunubai, manyan kaba'ir, kabiratu. Ina fata mun fahimta. Annabi yake cewa al-ishraku billah shine shirka ga Allah, wa uququl walidain da tawaye ga iyaye, bijire wa iyaye, kin yi wa iyaye biyayya da kin kyautata musu, wa qatlun nafsi da kisan kai. Annabi sai ya ce wal yaminul ghamus, da rantsuwa wacce take dilmiya ma'abocinta a gidan wuta. Annabi ya ce waɗannan to suna daga cikin alkaba'ir. Yanzu wannan hadisin menene dalilin da ya sa muka kawo shi? Shine dan ya ambata mana nau'i na uku na rantsuwa. Ita ce wace irin rantsuwa jama'a? Al-yaminul ghamus. Al-yaminul ghamus. Annabi sai lissafa al-yaminul ghamus daga cikin al-kaba'ir. Jama'a, menene al-kaba'ir? Menene kabira? Manyan laifuffuka. Kenan akwai karamin laifi? Manyan laifuffuka, akwai karamin laifi kenan. In ce wannan karami ne dan haka na aikata tunda na kauce wa babban laifi. Haka jama'a, abinda ake nufi da al-kabira, jam'in shi al-kaba'ir, kamar yadda al-Imam az-Zahabi a cikin littafin shi al-kaba'ir muqaddima yake cewa dukkan wani zunubi da duk wani laifi da duk wani aiki wanda al-Qur'ani ya zargi me shi, ya aibanta me shi, ya tsine wa me shi, ko yayi alƙawarin azaba ga mai aikata wannan laifin, ko alƙawarin haddi a nan duniya, ko azaba a lahira, ko nisanta daga rahamar Allah, Imam az-Zahabi ya ce to wannan shine ake kira da al-kabiratu, jam'in shi al-kaba'ir. Ina fata jama'a mun fahimta. To wannan jama'a al-yaminul ghamus yana daga cikin manya-manyan kaba'ira, wanda maganar da malamai suka yi mafi inganci shine idan mutum ya samu kanshi a irin wannan rantsuwa ta al-ghamus, to babu kafara akan ta, innama istighfari zai tai da tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki, cewa ba zai ƙara wannan aikin ba. Dan al-yaminul ghamus jama'a shine rantsuwa akan ƙarya. Ka san ƙarya kake yi, ka san abinda zaka faɗa ƙarya ne, amma sai kai ta rantsuwa billahi allazi la ilaha illa huwa, na rantse da Allah, na rantse da girman Allah, na rantse da kaza, amma fa kai a cikin ranka ka san ƙarya kake yi. Wannan ita ake kira da al-yaminul ghamus. Malamai suka ce tana dilmiya me ita a gidan wuta, tana dilmiya me ita a cikin zunubi, tana dilmiya me ita a ƙarƙashin gidan wuta. Dan haka musulmi mun nisanci irin waɗannan rantsuwoyi waɗanda suke na ƙarya ne. Dan abun mamaki jama'a, wallahi jama'a, waɗannan ɗabi'un ba na musulmi bane, amma abin takeici zaka ga musulmi yana da'awar shi musulmi ne, ba wannan ba, yana cewa ahlus sunna ne, ba wannan ba yana kiran kanshi salafi ko dan salafiya ko ana kiran shi yana amsawa amma da ma zai ƙarya zai ƙarya duk wanda yake fada ma sun san ƙarya yake fadi amma zai yi rantsuwa yace billahi ladi na rantsa da Allah na rantsa da kaza na rantsa da kaza amma fa ya san ƙarya yake daga baya in an same shi sai ya ce to ai kaza ne to ai kaza ne ba ka ganin kaza in nace kaza ai nayi ma kaina kaza amma fa al yaminul ghamus ne jama'a wannan akwai hadari kware da gaske akan wannan Allah madaukakin sarki ya kiyaye da haka jama'a kun ji waɗannan sune nau'in rantsuwa guda uku waɗanda yake haramun ne ka aikata wadai wato wannan na ƙarshen wanda idan ka aikata al yaminul munaqada abinda ya lazumce ka shine kafara wancan kuma yaminul lagwi to Allah madaukakin sarki bai kama ku da ita haka Allah madaukakin sarki yace la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum Allah bai kama ku da al lagwi ya sashiyar magana fi aymanikum da ta fado cikin rantsuwoyinku walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum lalle Allah yana kama ku ne kadai da abinda zukatanku suka kudurce abinda zukatanku suka yi tsururar shi Allah madaukakin sarki sai ya ce wallahu ghafurur rahim wallahu ghafurun halim lalle Allah madaukakin sarki ghafurun Allah madaukakin sarki mai yawan gafartawa bayin shi ne in sun yi laifi halimun sannan Allah madaukakin sarki mai juriya ne jama'a bazan wuce wannan gabar ba zan yi mana isharar wani littafi wanda yake dauke da hukunce-hukuncen rantsuwa da abin da ya shafi hukunce-hukuncen kafara da nau'in shi da abin da ya shafi hukunce-hukuncen shi da fiqhun shi gashi fiqhul kafarat anwa'uha wa ahkamuha fiqhul kafarat anwa'uha wa ahkamuha ta'alifu dr Muhammadun al-Qayyati gashi dan uwana ya kamata ka nemi wannan littafi musamman game da abin da ya shafi hukunce-hukuncen rantsuwa da abin da ya shafi kafara me ya kamata ai kafara da shi a wace irin rantsuwa ce ya kamata ai kafara to lallai waɗannan wato matsaloli malamin yayi kokarin tattauna su kware da gaske Allah madaukakin sarki ya taimake mu bayan Allah madaukakin sarki ya kammala bayani game da abin da ya shafi rantsuwa da hukunce-hukuncen da suke da alaka da rantsuwa Allah madaukakin sarki sai ya kokarin alakanta wannan hukunci na rantsuwa da abin da ya shafi zamantakewa na aure tsakanin mata da miji matsaloli da kan faru har miji ya rantsuwa cewa ba zan yi kaza ba ko zan yi kaza ko sai nayi kaza ya rantsi akan haka Allah sai ya alakanta waɗannan ayoyi da ayoyin da za su biyo baya Allah madaukakin sarki yace wa in azamu falaq Allah madaukakin sarki yace lillazina yu'luna min nisa'ikum
lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم
Allah madaukakin sarki yace lillazina yu'luna min nisa'ihim ga wadanda suke rantsuwa cewa ba za su sadu da matan su ba Allah yace tarabbusu arba'ata ashhurin to za a jinkirta musu za a saurara musu za a tsumaye su tsawon watanni hudu a wannan ayar Allah madaukakin sarki yana kokarin bayyana rantsuwoyi da maza suke cewa ba za su sadu da matayen su ba yace na rantsa da Allah ba ni ƙara saduwa da ke sai nayi wata kaza ko sai nayi shekara kaza ko sai kwana kaza ko sai kaza ya faru Allah yace lillazina yu'luna min nisa'ihim lallai ga waɗanda suke rantsuwa cewa ba za su sadu da matayen su ba Allah yake tarabbusu to za a jinkirta musu za a saurara musu arba'ata ashhurin za a saurara musu tsawon watanni hudu abinda ake nufi da al-ila jama'a shine mutum ya rantse cewa ba zai kusanci iyalin shi ba tsawon kwana kaza ko lokaci kaza. Wannan shine abinda ake kira da al-ila'u. Al-Imam Abdurrazzaq a cikin Kitabul Musannaf ya ruwaye asari daga sahabi Abdullah dan Abbas yake cewa mutanen jahiliya sun kasance sukan yi wa matansu ila'i, ma'ana sukan kisa duwa da su sakamakon rantsuwa da suka yi tsawon wato lokaci ne tsawo dan nufin su cutar da waɗannan matan. Abdullahi dan Abbasin yace haka al'amarin ya ci gaba da wanzuwa har zuwa farkon musulunci. A farkon musulunci haka al'amarin yake, idan mutum yayi rantsuwa ba zai sadu da iyalin shi ba, to al'amarin da suke akai kafin musulunci haka suke akai bayan musulunci farko har sai da aka samu wani yayi rantsuwa cewa ba zai bar matar shi ba ta tafi ta auri wani, sannan kuma ba zai zauna da ita ba zaman aure a matsayin shi na mijinta, ba zai kusance ta ba, kuma ba zai sake ta wani ya aure ta ya kusance ta ba. Wannan labari ya kai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nan take Allah madaukakin sarki ya saukar mishi da wannan ayar. Allah yace lillazina yu'luna min nisa'ihim, lallai waɗanda suke rantsuwar ba za su sadu da iyalansu ba, tarabbusu arba'ata ashhurin, za a jinkirta musu tsawon watanni hudu. Yayi rantsuwa ba zai sadu da ita ba tsawon wata hudu ko sama da wata hudu, to za a jinkirta mushi, za a rabu da shi har sai wannan wata hudu da ya rantsuwa akai ko sama da wata hudu ta cika. Jama'a mun fahimta? Idan wata hudu ta cika shikenan sai a mubalabance shi da ɗayan abubuwa guda biyu, ko dai ya karya rantsuwar shi ya sadu da iyalin shi sai ya kafara rantsuwar da yayi, ko kuma a buƙaci da ya saki matar dan yanzu ya zama cutarwa. An fahimta? Ko kuma idan ya doge ya ki yadda ya sake ta, alƙali sai ya tirsasa mishi ya sake ta, ko kuma alƙali ya sakar mishi ita, ma'ana a raba auren. Ina fata mun fahimta. Me yasa? Saboda abdararu ya shigo ciki. Kenan wannan ayar sai ya zamto ta tabbatar da abinda wato larabawa suke akai kafin zuwan musulunci na yin ila'i, ma'ana ila'i yana nan amma musulunci sai ya daidaita shi, sai ya mayar da shi wata hudu shine mafi yawancin kwanakin da idan mutum yayi ila'i to tarabbusu za a jinkirta mishi, za a yi intifarin shi. Ina fata mun fahimta. Za a tsumaye shi zuwa wannan lokacin. Ina fata da ma mun fahimta. Allah ya ce fa in fa'u, idan har ya dawo ya ci gaba da saduwa da iyalin shi ya zakke wa iyali, fa inna allaha ghafurur rahim, lalle Allah bai gafara ne kamar yadda ya kawar da kai daga wato wannan ukuba da ya nufi wa matar shi, ya nufi wa iyalin shi, yadda ya kawar da kai to Allah zai kawar da kai daga wannan zunubai nashi. Rahimun, sannan Allah madaukakin sarki mai tausayi ne. Wannan ayar kenan tana ƙara tabbatar da cewa idan mutum yayi wa matar shi ila'i sama da wata hudu to ba za a bar shi ya wuce wata hudu ba, dan yanzu ayar ta iyakance adadin kwanakin da idan mutum yayi ila'i za a bar shi zuwa wannan lokacin. Ina fata da ma mun fahimta. Amma da za a ce za ka yi ma matar ka ila'i, kai mata yaji kin saduwa da ita da kin zuwar mata kasa da wata hudu, kai rantsuwar cewa ba za ka sadu da ita ba wata ɗaya, wata biyu, wata uku, wata uku da kwana biyar, da kwana goma, sati biyu, kwana biyar, to wannan lallai ne ka cika wannan ila'i naka. In ko ba haka ba, in ka kariya to lallai kafara ta lazumce ka. Ina fata da ma mun fahimta. Dan haka kwana biyar kai ila'i cewa ba za ka sadu da matarka ba kai rantsuwa, to ɗayan biyu ko dai ka cika waɗannan kwanakin, dan haka a kwana na biyar shikenan kaga babu kafara a kanka. Ko kuma kai kafarar rantsuwar da kai sai ka dawo ka ci gaba da kusantar iyalinka, ina fata jama'a mun fahimta. Da haka jama'a, ila'i tabbataccen hukunci ne da tabbatarwar da Al-Qur'ani yayi mishi, da tabbatarwar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta yi mishi. Hadisi ya tabbata a cikin Sahihul Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi wa matan shi ila'i. Ina fata mun fahimta. Annabi yayi wa matan shi ila'i. Me ke jawo ila'i? Rashin jituwa tsakanin ma'aurata guda biyu. Dan dama Hausawa suka ce zo mu zauna zo mu saba, ko babu yadda za a yi a zauna zamantakewar aure ba a samu matsala ba. Ina fata mun fahimta. In kana tunanin imani ne da tsoron Allah da takawa, baka kai manzon Allah ba ko sallallahu alaihi wasallama. Idan ke kina tunanin nagarta da wato imani da kaza, ai baki kai matan manzon Allah ba. Amma sai da wani abu ya faru a tsakaninsu, har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musu ila'i tsawon wata guda. Jama'a mun fahimta da kyau kuwa. Yanzu wannan anan za mu fahimci wani abu. Ashe matsaloli da ke faruwa tsakanin ma'aurata, ashe matsaloli ne dama na yau da kullum, dama ana sa ran za su faru. Ashe kenan idan sun faru to ba wani abu bane da za a yi inkari. Innama abinda za a yi inkari shine abinda ya saba wa shari'ar musulunci. Ina fata mun fahimta. Matan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam suka hadu, akai taro, akai meeting, suka ce to kamar su suna matan annabi guda, amma ba su sa kaya iri kaza, ba su daura abu kaza, ba su sa kaza, ba su yin kaza. Allah ya sa jama'a kun fahimta. Dan da nan sai suka hadu, aka je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka ce matan wani suna kaza, matan wani suna da kaza, suna yin kaza, suna makala kaza, dan haka mu ma ya manzon Allah kai mana. Annabi shi kuma bai da hali. Matan manzon Allah suka matsa ma manzon Allah. Annabi ran shi ya baci, har sai da Allah madaukakin sarki ya saukar da ayoyi masu zafi. Allah madaukakin sarki yake cewa cikin suratul ahzab, ko Allah yake ya nisa annabiyyi lastunnaka ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna. A ɗayan ayar Allah madaukakin sarki yake cewa wa in kuntunna turijinal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila. Yace idan rayuwar duniya kuke so ku taho, za a ba ku duk abinda kuke so, za a diyar da ku dadi, abinda kuke so na makale, da gurin zama, da kaza, da tufafi, da abin hawa, duka za a ba ku. Amma Allah madaukakin sarki sai yace idan ko ya zama wato duniya kuke so, to ku sani a lahira ba ku da rabo. Idan ko har lahira kuke so, wa in kuntunna turidina Allah wa rasulahu wad daral akhirah, sai ce fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Idan ko Allah kuke nufi, lahira kuke nufi, aljanna kuke fata, to lalle Allah madaukakin sarki ya tattalarwa masu kyautatawa lada mai girma, zai shigar da su aljanna a ranar alqiyama. Waɗannan ayoyin suka sauka, waccan aya ta suratul tahrim ta sauka, Allah madaukakin sarki yace asa rabbuhu in tallaqa kunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin. Allah yace tabbas ubangijin shi ya kusa ya sauya mishi mata, ya sauya wato ya sauya mishi wasu matan ba ku ba. Allah sai ambato qualities din su, yace muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, sa'ihatin, sayyibatin wa abkara. Allah madaukakin sarki ya fada ma matan annabi ya ja kunnan su. Annabi ya shigo cikin gida ya fara da Aisha, to ke kin ji ga abinda Allah madaukakin sarki yace, in duniya kuke so ku taho za a ba ku, amma fa a lahira ba ku da rabo. Ke yarinya ce da kananan shekaru, tafi ki shawara da mahaifinki. Aisha tace ni yanzu zama da kai ya manzon Allah sai nayi shawara da iyaye na cewa wallahi na zabi na zauna da Allah da manzon Allah annabi ya wuce ya je gurin wanci ita ma ta fadi irin abin da Aisha ta fadi haka yake waya su gaba daya suka fadi irin abin da Aisha ta fadi to sannan annabi ya dawo ya zauna lafiya jama'a ku ji manzon Allah fa ka kai shi imani ne da haka kana malami waɗannan abubuwan za su faru da kai wasu za su zo wa iyalinka za su zo wa matarka a ce da ita malaminki shike wa'azi malaminki shike sallar juma'a malaminki shike kaza malaminki shike kaza ai kin fi karfin waɗannan kayan ya kamata ki fara kaza ta kalman nan ki watsar da su ki fara kaza mana handset ɗinki ki canza kaza ki canza sai kaga an canza tunanin matarka ka dawo daga karatu ka dawo daga kaza sai kaga an canza maka yaya to kaza kake so kaza ake so kaza ake so waɗannan abubuwan jama'a ba abubuwa bane na ban mamaki in sun faru inna ma jama'a abin da ya kamata musamman ga su matan ya kamata ki rika natsuwa da kyau ki auna ki ga wani irin miji kike tare da shi mecece manufar shi ki iyakacin kokari ki san mecece manufar shi sannan ki yi kokari gurin tabbatar mishi da manufar shi dan haka mata ku rika kallon mazajenku ku rika kallon manufofin mazajenku ku rika taimakon mazajenku dan tabbatar da manufofin su jama'a bai boyin mana a tarihi ba tarihin as-sayyida khadija irin gudunmawa da taimako da mu'azara da karfafa da dukiya da ta amfani da shi gurin taimakon da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan duk bai boyi a gare mu a tarihi ba kuma annabi bai manta da ita ba annabi bai ci amanar soyayyar da ta yi mishi da taimakon da ta yi mishi ba har bayan ta rasu annabi ya kula da amanarta baya bari a faɗi mugun abu akan ta kai kawayenta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama girmama su yake mutunta su yake me yasa saboda ta kyautata mishi ita ta fara shiga wannan addini nashi da yazo da shi addinin musulunci mace ta fara shiga musulunci ita ce Khadija ta taimake shi da kuɗi ta taimake shi da shekarunta da gogewarta da iyawarta a rayuwa to haka ya kamata mata su zama mijinki malami ne ki taimake shi akan manufar shi mijinki dan kasuwa ne to ki rika bashi shawarwari akan kasuwanci ma'aikacin gwamnati ne to ki rika bashi shawarwari daidai da shi kaza ne yake sana'ar kaza yake to ki karfafe shi akan manufar shi matukar wannan manufar ba sabon Allah bace dan haka mata ku ji tsoron Allah akan wannan ina fata mun fahimta dan haka matan manzon Allah kun ji abinda wato asalin ya faru da su har ma hadisi ya tabbata cewa a sa'ad da annabi yayi gama ila'in shi ya rabu da su ya dawo ɗakin shi a jikin masallacin shi sai da ya kwana 29 annabi sai ya shigo cikin gidan shi wacce ya fara haduwa da ita cikin matar shi ita ce Aisha ita ce Aisha kaga miji yayi kwana 29 baya gida yayi yaji yanzu an gan shi me ya kamata jama'a sai ayi murna sai a tarbe shi a karbi kaya in ya shigo da shi ayi kaza ayi kaza Aisha sai ta ce to ai ka ce kwana 30 zaka yi yanzu kuma 29 kai ma na sauran kwana 1 kenan jama'a mun fahimta ma'ana kamar har yanzu ba tuba ba kenan sai da annabi ya wancan wa'azi kenan jama'a mun fahimta da kyau annabi bai fusata ba bai kai duka ba ba tani sai ko naushi ba jama'a sai ya kwantar da hankalin shi sai ya ce ai wata kwana 29 ne ko kwana 30 ma'ana wata kwana 29 yake idan aka lullube shi to sai a cika shi ya zama kwana 30 fana annabi sai ya kwantar da hankalin shi sai ya bada ilimi maimakon an bata mishi rai yayi duka yayi ashar yayi zagi annabi sai ya karantar da ilimi ina fata mun fahimta kaga kai ma abin da ya kamata kenan an bata maka rai an yi kaza to sai kai abin da kake ganin ya dace a wannan yanayin. Ina fata mun fahimta, dan ta bata maka kai ma ka rama, to kun zama iri ɗaya kenan. Ta fada ka fada, to kun zama iri ɗaya kenan. Jama'a kun fahimta, kaga sai a nemo wani na uku ya sulhu tsakaninku kenan. Ma'ana ba za ka iya sulhu ba, ba za ka iya rike akalar gidanka ba kenan. Ina fata mun fahimta. Amma ta fada, to ka fada akasin wannan ko abin da zai gyara wannan yanayin. Ina fata mun fahimta. Amma idan ka biye mata, to kun zama iri daya. Annabi ya ce su mata na qisatu aqlin wa dinin. Ta fada kai ma ka fada, kaga anta bi manzilati hakin. Jama'a mun fahimta da kyau ko? Amma ta fada sai ka kwantar da hankalinka, yi kaza shikenan. Ina fata mun fahimta. Wani mawaki ya ce idza ma hajani naqisun la ujibuhu fa inni idza jawabtuhu faliya dhanbu unazzihu nafsi an musawati siflatin wa man yadhaya udul kalba in addahu kalbu. Jama'a mun fahimta da kyau. Ma'ana yake cewa wato idan wawa ya takale ka da magana, idan wawa ya aibanta ka ko ya faɗi wata bakar magana akan ka, to kada ka amsa mishi, kada ka tamka mishi, saboda in ka bashi amsa to kun zama iri daya. Yace ina tsarkake kaina daga daidaito da waɗanda suke wawaye. Sai yace wa zai ciji kare idan kare ya cije shi? Ai kaga sai mahaukaci ko? Ma'ana kare ya cije ka, kai ma sai ka kwanta sai ka cije shi. To kaga duk kun samu matsala kenan. A ƙarshen ta sai a ce to dama dai mahaukacin kare ne, wataƙila virus din sun fara aiki nan take. Ka kai ma sai ka rama cizon ka, kaga duk kun zama iri ɗaya kenan. Ina fata jama'a mun fahimta. Dan haka jama'a, waɗannan abinda suke karantar da mu shine lalle annabi yayi wa matan shi ila'i. Dan haka ila'i tabbataccen hukunci ne a musulunci. Kuma akan yi ila'i ne jama'a dan ladabtar da mace ta yi laifi, an yi mata wa'azi, an yi mata nasiha, ka ɗebo abokanka, an jawo ayoyi, an jawo hadisai Bukhari Muslim, duk an jawo, ta ce ita wallahi ba za ta bi ba. Jama'a mun fahimta da kyau ko? Ta ce ba za ta bi ba. Haka wata ta kememe jama'a, kememe ta yi, wallahi ta yi kememe. Aka jawo aya, shi abokin da aka ɗauko yana wa'azi, in ya jawo ayar sai ta ƙarasa, in ya jawo sai ta ƙarasa. Ma'ana an rammiya ce, an rammiya ce, ta yi tilawa, ta yi tilawa, da ta jawo sai ya ƙarasa, da ta jawo sai ya ƙarasa, aure zai ƙara. Ta ce wallahi da Allah ya rufa mishi asiri ya sai gida ya ƙara aure gwanda su zauna a cikin talauci da suke fama da shi. Kai mata, wannan kishin naku yayi zafi da yawa, ku rage wannan kishin. In alherin ya zo, ai duk da ku za a ci ko kuwa? Abokin shi ya zo ya jawo ayar nisa'i, fanki huma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba, ya tsaya anan. Ta ce to me Allah ya ce a gaba? Sai ya shiru. Ta ce me ya ce? Ya shiru. Ya ta ce Allah ya fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. In ni ne shi, sai na ce to me kuma Allah ya fadi a gaba? Ya ce au ma malakat. Ya ce to ke ma sai ki tafi gida, ma malakat aymanuhum za a jira yanzu ko kuwa jama'a? Tunda duk abin tawili ne. Aka jawo aya, aka yi nasiha, aka yi nasiha, wallahi ta kiji gaba daya, ta kwashe kayanta ta yi yaji, ta tafi gidansu can, ta tafi ta gudu. Shikenan shi kuma bawan Allah duk sai ya shiga dimuwa, ya shiga ya tihuna fil ardi. Alawai suka ce illar zama da mata ɗaya kenan. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Jama'a ba zuga mu nake yi ba, lalle ka kalli ƙarfinka da tattalin arzikinka tukuna kafin ka ce za ka ƙara aure. Ina fata mun fahimta. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Dan haka duk ta gama zamanta sai ta dawo, ita da kanta ta dawo. Kafin ta dawo jama'a, abin da ya faru, ta tafi wata takwas ta ki dawowa, kawai sai ya nemi wani auren. Ya je aka yi aure, sai da ya wata shida ya gama cinye amarci da matar shi gaba ɗaya suka huta suka natsu sosai ya dawo hayyacin shi shikenan sai ta fara flashing ta waya sai ayo flashing can da ya dauka da yace wai wace ce ta ce wance sai gida dance kaman bai ma san da ita wance ban gane ki ba ta ce wance matar kai ce oke wance ce yace ai wallahi shi bai dauki muryar ba ta ce ba wani wulakanci zaka yi mu yace wallahi ba wulakanci bane yace to yanzu ya akai ta ce wallahi zan dawo yace to ai dama ba ni nace ki tafi ba ta je ta hadu da kaskanci da wulakanci da ta dawo take bashi labari yake ba mu labari tace omo sai ai rage mata sannan za a bata ta amfani da shi sabulun wanka sai dan guntuwa haka sannan za ta amfani da shi kullun tsawa ake mata daka mata tsawa ake kyare ta ake hantarar ta ake yi tace ta hadu da kaskancin da bata taba haduwa da shi a duniya ba me ya kai ta zuwa ga wannan kaskancin jama'a zafin kishi to irin wannan kai mata wa'azi bata ji ba to matakin farko kenan sai Allah madaukakin sarki yayi intikalin ka kai ka tafi zuwa ga mataki na biyu shine wani mataki sai Allah ya ce mene wahjuruhunna fil madaji wallati takhafuna nushuzahunna matakin farko sai ya ce fa'ibuhunna da haka maza kun ji matakin farko ba duka ba fa'ibuhunna aka ce ku yi musu wa'azi ka zonar da ita cikin sauki da lalama wance kinga kaza ba hayaniya ba komi wance bar kaza ba daidai bane kaza ba daidai bane sai ka fada mata cikin sauki sai ta fahimta fa'ibuhunna mataki na biyu in an yi wa'azi bata ji ba Allah sai ya ce mene wahjuruhunna fil madaji ku kaurace musu a wurin kwanciya ku kaurace musu a shimfida to kaji wannan yana daga cikin ma'anar ila'i ina fata mun fahimta haka annabi wa matan shi ila'i kenan ila'i yana daga cikin hanyoyin da ake ladabtar da mace idan ta yi nushuzi ina fata da ma mun fahimta mace ta yi kayar baya ta yi nushuzi ta ce ba wanda ya isa ta yi kaza duk ta yi waɗannan abubuwan to kai mata wa'azi kaurace mata a gurin shimfiɗa idan ta kifa to sai a tafi mataki na uku kaji wani ya ce fadribuhunna ko mataki na uku kenan sai a dake su amma fa jama'a hadisi ya tabbata annabi ya ce darban ghayra mubarri'in duka wanda ba na wuce iyaka ba za ka yi duka ai targade duka ai karaya sai an je asibiti sai an yi surgery sai an yi dinki to wannan jama'a darban mubarri'in ne annabi ya hana ina fata jama'a mun fahimta waccan aya da ta sauka a suratul nisa'i da Allah ya ce wadribuhunna a lokacin da ta sauka a zamanin manzon Allah dama sahabbai ashe a wuya suke duk matayen su bata musu rai suke ai ayar na sauka shikenan sai aka fara aiki wallahi jama'a sai aka fara aiki da aya ai gari na wayewa kawai sai ga mata sun cika gidan manzon Allah wannan bakinta a kumbure wannan gefen idanta wannan kaza haka wannan tana dan dingishi haka tana taho duk sun dige su jama'a duk an dige su wannan ta kawo karar mijinta eh mata chinese wannan ya mata kwambe wannan annabi sai ya tara mazan gaba ɗaya sai ya ce da su yace khairukum li ahlihi wa ana khairul li ahli yace wanda yafi kowa alkhairi cikin ku ku maza shine wanda yafi kowa alkhairi ga iyalin shi annabi yace wallahi ban taba dukan wata cikin mata na ba kaji khairiyar annabi ga iyalin shi wanda mu ake so mu kwaikwaye annabi a wannan dabi'ar da sauran dabi'un shi gaba daya jama'a mun fahimta da kyau kuwa annabi yace waɗannan matan da suka kawo karar mazajen su to su mazajen ula'ika laysu bi khiyarihim su mazajen da suka yi duka to ba su suka fi alkhairi ga matayen su ba jama'a mun fahimta annabi sai ya faɗi wancan hadisi annabi yace mu haƙƙin ku akan su kaza kaza annabi ya lissafo haƙin su akan ku kaza kaza zamu zo duk zamu karanta waɗannan abubuwan gaba daya dan maza su san matsayin su da haƙoƙin matan su akan su kuma mata su san nasu matsayin da haƙoƙin mazajen su akan su dan in baka san haƙin ka ba akan ta bata san nata haƙin akan ka ba to za a samu matsala dan baka sani ba balle ka iya idar da wannan haƙin ita ma bata sani ba balle ta sauke haƙin da ke kanta naka ina fata mun fahimta duk zamu zo zamu karanta daga ƙarshe annabi sai yake cewa lallai kada su yi ma wasu izini su shigo cikin gidanka sai da izininka kada ta ɗiba daga abincinka ta bayar sai da izininka kada ta fita daga gidanka sai da izininka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan har suka yi muku kayar baya yace fadribuhunna darban ghayru mubarrih a dake su duka ba na karya kashi ba ba duka na wuce iyaka ba annabi daga ƙarshe sai yace fa in ata'anakum fala tabghu alaihinna sabila kamar yadda iktibasi ne na ayar alqur'ani suratul nisa idan suka yi muku da'a suka yi muku biyayya suka kula da haƙoƙinku to ba ku da dalilin da za ku keta alfarmar su ku cutar da su in kana tunanin kai ne sama da ita ka fita shekaru ka fita ilimi ka fita kuɗi kai kake ɗaukaki a samanta Allah sai ya ce to ka tuna fa inna Allaha kana aliyan Allah madaukaki ne in kana jin sama da ita kake to Allah na sama da kai kabiran Allah mai girma ne in kana jin kai mai girma ne kana da kaza kana da kaza to Allah ya fi ka girma ina fata jama'a mun fahimta dan haka wannan ayar ta zo ne dan ta bayyana daya daga cikin hukunce-hukuncen da suka shafi ila'i da bayyana cewa ila'i daya ne daga cikin hanyoyin da ake bi dan ladabtar da matar da take kayar baya ga wacce wato ga mijinta ina fata mun fahimta dan haka dai Allah ya ce lil ladina yu'luna min nisa'ihim mazajin da suke wa matan su ila'i suke rantsuwar ba za su sadu da iyalan su ba tarabbusu arba'ata ashhurin za a jinkirta musu tarabbusu arba'ati ashhurin za a jinkirta musu tsawon wata hudu Allah ya ce fa in fa'u idan suka cika ma'anan in suka cika shine idan suka dawo suka ci gaba da saduwa da matayen nasu ina fata mun fahimta fa in fa'u idan suka karya ila'in su suka janye wannan rantsuwa da suka yi suka ci gaba da zakkewa iyali fa inna Allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne rahim kuma Allah mai tausayi ne Allah mai jin kai ne wannan ayar malamai sun yi sabani game da shin idan har mutumin da ya yi matar shi ila'i har ya bari wata hudu ya kai shin da kaiwa wata hudu matar ta rabu da shi mana ila'in ya zama saki aure ya rabu tsakanin su ko ku a'a sai an tsayar da shi sai an dakatar da shi wane e dawo kariyar rantsuwarka ci gaba da saduwa da iyalinka kun fahimci matsalar da kyau kuwa mana shin da kaiwa wata hudu to matar ta rabu da shi tabinu minhum ra'atuhu ko ku a'a in aka kai wata hudu to sa'an nan ne za a tsayar da shi a bincike shi a nemi da ya karya rantsuwar in ba haka ba ya sake ta in ba haka ba alkali ya sakar mishi ita kun fahimci matsalolin guda biyu zamu zo zamu tattauna ta nan gaba insha Allah amma abin da yake daidai jama'a idan miji yewa matar shi ila'i aka kai wata hudu to ba da kaiwa wata hudun ne matar take zama ta rabu da shi ba har sai an buƙaci da ko dai ya ci gaba da saduwa da ita a matsayin zamantakewar aure ko kuma ya sake ta kada ya cutar da ita in yaki yayi taurin kai alƙali sai ya sakar mishi ita ina fata an gane wannan maganar ita ce wacce take daidai amma an samu wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa da zarar mace ta kai wata hudu sa'ad da mijinta ya mata ila'i to kai tsaye automatic saki ya faru tsakanin su aure ya rabu tsakanin su wannan maganar jama'a ba ita ce daidai ba maganar da take daidai ita ce lallai ne koda ya kai wata hudu to lallai za a buƙaci da ya ci gaba da zamantakewa da ita, in ba haka ba ya sake ta ko kuma a sakar mishi ita. Dalili akan haka fadin Allah da yace wa in azamu talaqa, idan ko kuka kudirce niyyar saki a ranku, azamu talaq, kuka yi azamar yin saki, Allah yace fa inna Allaha sami'un alim, lallai Allah yana jin abinda kuke fadi, ma'ana sakin da kuka furta Allah yana jiye da shi. Alimun, sannan Allah yana sane da abinda kuka kudirce na niyyoyi a cikin ranku sakamakon abinda bakunanku suka furta. Ina fata mun fahimta. Malamai suka ce wannan ayar da Allah ya ce wa in azamu talaq dalili ne akan cewa lallai macen da aka yi wa ila'i koda wata hudu ya kai to bata saku, bata rabu da mijinta ba. Ina fata da ma mun fahimta. Dan inda ta rabu da mijin da kaiwa wata hudu, ai da Allah ba zai ce wa in azamu talaq ba. Ina fata da ma mun fahimta. Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Jama'a, waɗannan sune ma'anar waɗannan ayoyin waɗanda muka karanta ayo insha Allah. Yana daga cikin darussa da hukunce-hukunce waɗanda suke da alaka da wannan ayar a takaice. Jama'a, malamai suka ce ishtamalat hadhihi al-aya ala hukmi al-ila'i, wannan aya tana dauke da hukuncin ila'i a musulunci. Ina ma'anar ila'i? Malamai suka ce wa huwa limtina'u bil yamini min wafa'i zawjati limuddati arba'ati ashhurin aw aqalla min zalika aw akthar. Ma'anar ila'i shine miji ya rantsuwa ba zai sadu da matar shi ba tsawon wata hudu, sama da haka ko ƙasa da haka. Wannan ayar tana dauke da hukuncin ila'i. Yana daga cikin hukunce-hukunce da wannan aya take dauke da shi. Malamai suka ce faman ala min zawjatihi, duk wanda yayi wa matar shi ila'i, fa in kana li aqalli min arba'ati ashhurin, idan ya zama ila'in ƙasa ne da wata hudu, ma'ana sati guda, sati biyu, wata daya, wata biyu, kwana 60, kwana kaza, ƙasa dai da wata biyu, ƙasa da wata hudu afwan, malai ce fa hadha mithlu sa'iril ayman, to wannan ila'in za a gudanar da shi ne a bisa yadda sauran rantsuwoyi suke. Ya rantse ba zai yi kaza ba, an fahimta? To haka ya rantse ba zai sadu da iyalin shi ba, to haka za a gudanar da wannan hukuncin a bisa waccan ka'idar. Dan haka wata uku, wata biyu, wata daya, kwana goma, kwana biyar, kwana uku, to wannan rantsuwa tana da hukuncin sauran rantsuwoyi. Al-yaminul mun'aqada, idan ya cika to babu kafara akan shi. Idan ko har ya karya rantsuwan ƙasa da kwanakin da ya rantsuwa ba zai sadu da matar ba, to kafara ta hau kan shi. Ina fata da ma mun fahimta. Malamai suka ce in hanasa, idan ya karya wannan rantsuwa tashi kaffara, sai yayi kaffara. Wa in atamma bi yaminihi fala shay'a alayhi, idan ko ya cika rantsuwar shi to babu wata kaffara da ta lazimce shi. Hukunci na biyu da wannan aya ko waɗannan ayoyi suke dauke da shi, malamai suka ce fa in asarra, idan wannan miji ya doge yayi matar shi ila'i, wata hudu ya cika, aka ce wane e ka warware wannan rantsuwar, dan adadin kwanakin da musulunci ya bayar ayi ila'i wata hudu ne, kuma ka cika wata hudu, ka warware rantsuwar, kai kafara, ka ci gaba da zamantakewar aure tare da iyalinka. Sai ya doge, sai ya kiji, an fahimta? Ya nace. Sannan malamai suka ce wan qabatil mudda, kuma wannan lokaci adadin wata hudu da musulunci ya bada dama, sai ya wuce, ya shige, ya ketare. Malamai suka ce umira zawju bil fai'ati, to za a umurci wannan miji lallai ya dawo ya ci gaba da zakkewa iyalin shi. Wa huwa al wafa'u, ma'ana al fai'atu, da Allah ya ce fa in fa'u shine ya ci gaba da saduwa da iyalin shi. Fa in wafi'a, idan har ya ci gaba da saduwa da iyali fala shay'a alai, to babu komi akan shi siwa kaffaratil yamini, in ba wannan kaffara ta rantsuwa da yayi cewa ba zai sadu da ita ba. An fahimta da kyau? Jama'a, malamai suka ce wa in imtana'a, idan yaki ya karya wannan kafara ta shi, yaki ya dawo ya ci gaba da saduwa da iyalin shi, malam yace ujbira ala talaqi, sai a tirsasa mishi sai ya saki matar. Fa in imtana'a, idan ya doge yace shi ba zai sake ta ba, to ci gaba da saduwa da ita yace shi a'a yaki yayi ila'i, to ka sake ta ta huta ta je ta aure, yace shi a'a. Malamai suka ce fallaka alaihi alhakim, alkali sai ya sakar mishi matar ko ya tirsasa shi ya saki matar, a kama shi a sashi a bayan kanta, to kai ka sake ta, dan wannan an samu abbararu, cutarwa ta shigo cikin wannan zamantakewar. Ka'ida kuma ta Qur'ani, Allah cewa yake wala tumsikuhunna biraran lita'tadu, kada ku rike matan ku ba ku zauna da su zaman aure ba matsayin mata da miji, kuma kai baka sake ta ta tafi ta auri wani ba, Allah sai yace kada ku yi haka. Jama'a mun fahimta, dan haka wannan jama'a yana ƙara tabbatar da wannan hukunci na wato asalin al'ila yana daga cikin hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da ila'i. Idan har miji ya dawo ya ci gaba da zama da matar shi da iyalin shi, malam yace wannan yana nuni akan shi yafi falala, shi yafi daraja, don kullun addinin musulunci kokari yake a hadu, a fahimci juna, a zauna lafiya, ba kokari yake ya raba tsakanin ma'aurata ba, ba kokari yake ya raba tsakanin al'umma, ya raba tsakanin mutane ba, kullun musulunci yana nuni ne akan hada kai. Ina fata mun fahimta, don haka abin da yafi falala al'afdalu an yafa'aha wa yukaffira an yaminihi, abinda yafi dacewa shine yayi kaffarar rantsuwar shi sannan ya ci gaba da saduwa da ita. Ina fata mun fahimta, kaga a bisa waccan ka'ida ta waɗancan ayoyi da muka wuto a baya kenan. Wala taj'alullaha urbatan liaymanikum, ina fata mun fahimta. Yana daga cikin hukunce-hukunce da wannan aya take dauke da shi, malamai suka ce yustadallu bi hadhaini alayataini ala anna al-ila'a khassun bizawjati liqawlihi min nisa'ihim, wannan aya ana kafa hujja da ita akan cewa lallai hukuncin ila'i to yake banci matan da ake auren su ne, ma'ana matan da matar da ka aura ka biya sadakinka, sadakinta take karkashin ka a matsayin matar aure, to ita ce hukuncin ila'i yake tabbata a kanta. Amma kaga baiwar da ka mallaka, to wannan babu hukuncin ila'i akan wannan baiwar. Ina wajhul istidlal a cikin waɗannan ayoyin shine inda Allah ya ce min nisa'ihim, min nisa'ihim, ina fata mun fahimta. To sa'annan yana daga cikin hukunce-hukunce da waɗannan ayoyi suke ɗauke da shi, malamai suka ce wa yustadallu bi hadhaini alayataini ala anna aljima'a wajibun fi kulli arba'ati ashhurin, wannan ayar malamai suka ce tana nuni akan wajibi ne miji ya sadu da matar shi so daya a kowane wata hudu, suka ce wannan ayar tana nuni akan wajibi ne. Jama'a mun fahimta da kyau, me yasa suka kafa hujja akan haka? Malamai suka ce hikimar ita ce Allah madaukakin sarki ya kalli masalihul ibadi, matarka ta bata maka rai, to kuma Allah idan bai tabbatar da hukuncin ila'i ba babu maslaha kenan, dan ila'i maslaha ne ga ma'aurata, to kuma tabbatar da hukuncin ila'i ba tare da kayyade iyakar kwanaki ba to kuma cutar da mace ne, sai ya zama ta bangaren ta babu maslaha kenan a musulunci. Ina fata an gane, to wannan ta sa Allah sai ya tabbatar da hukuncin ila'i maslaha ga namiji, sannan sai ya tabbatar daga adadin kwanaki da za a yi ana ila'i ba wai shekaru ba, wannan dan ya tabbatar da maslaha ga ita matar. Jama'a mun fahimci masalihul ibadi kuwa, malamai suka ce waɗannan watanni guda hudu da Allah madaukakin sarki yace arba'ati ashhurin, tarabbusu arba'ati ashhur, waɗannan su ne adadin kwanakin da matar da take tsaka-tsakiya gurin sha'awa take iya haƙuri da namiji koda bai saduwa da ita. Jama'a mun fahimta da kyau kuwa, ina malaman likitoci a ji a bincike da ma malamai suka ce mata sun kasu kashi uku. Akwai matan da suke wato suke gefe da gefe, waɗannan suna da sha'awa mai ƙarfi wanda wata ba ta haƙura mijinta bai sadu da ita ba ƙasa da kwana uku, wata tana jinin al'ada to sha'awa ta so mata take, to kaga wannan tana gefe hiya ala tarafin, ina fata an gane. Wata kuma fa gaba ɗaya ba mata da sha'awa gaba ɗaya, ita ko shekara goma za ka yi ka je kai ta yi babu ruwanta da kai, to kaga wannan ita ma ala tarafin ko. To amma mace da take tsaka tsakiya malamai suka ce wata hudu shine matar da take wato iya haƙuri da namiji bai sadu da ita ba. Ina fata jama'a mun fahimta, da wannan ne ta sa jama'a aka ruwaito wata magana daga al-Imamu Malik Imamu Daril Hijra a cikin littafin shi Muwaffa, ko kuma a wani daga cikin maganganu da aka ruwaito daga gare shi, aka ce wata rana yana yawo a garin Madina, yana binciken yaya mutanen gari suke, me ake fadi akan gwamnati, me ake cewa, me ake ciki, me ake kaza. Yana cikin yawo da daddare sai ya jiyo wata mata tana rera wasu baitoci tana maimaita su a cikin ɗakin ta da daddare, tana cewa tafawala hadhal lailu wazwarra janibuhu wa arraqani illa dajia ula'ibuhu fawran wa fawran ka annama bada kamaran fi zulmatin layli hajibuhu yasurru bihi man kana yalhu bi qurbihi latiful hasha la tahtawihi aqaribuhu fawallahi lawla Allahu la shay'a ghayruhu lanuqqisa min hadha as-sariri jawanibuhu walakinnani akhsha raqiban muwakkalan bi anfasina la yafturu ad-dahr katibuhu makhafata rabbi wal haya'u yasudduni wa ikrama ba'li an tunala marakibuhu. Take cewa wannan dare ya tsawaita, tace ga dare ya tsawaita gari ya ki wayewa, tace gashi ina cikin kunci ina fama da cewan wanda zai zauna tare da ni mu kwanta tare da shi, ma'ana tana cewar mijinta, mijinta baya ni, tace ula'ibuhu fawran na yi wasa da shi wani lokaci wa fawran ka annama bada kamaran, wani lokaci kuma ya zamto muna raha muna dariya kai ka ce wata nake haske, tace yasurru bihi man kana yalhu bi qurbihi, tace duk wanda yake wasa da shi mijinta kenan, ma'ana tana ma'ana mace na farin ciki da kusancin mijinta kusa da ita, ma'ana zaman mijinta kusa da ita. An fahimta da kyau, duk gashi ta gama fadi daga ƙarshe take cewa fa wallahi ina rantsuwa da Allah laula Allahu la shay'a ghayru, tace in baccin Allah ina rantsuwa da Allah da babu wani abun bauta da gaskiya in ba shi ba, take cewa wato lanuqqisa min hadha as-sariri jawanibuhu, da an yi sukuwa akan wannan gadan, ma'ana da ta je ta dauko farka da ta dauko kwarto da an yi kaza da an yi kaza, sai tace walakinnani akhsha raqiban muwakkalan bi anfasina, tace sai da ina jin tsoron Allah da ya wakilta wasu mala'iku da suke lura da numfashinmu da kai komo suna kallonmu, la yafturu ad-dahr katibuhu, suna rubuta ayyukan da muke ba sa kakkautawa tsawon zamani, tace makhafata rabbi kuma in baccin tsoron ubangiji na wal haya'u yasudduni, ga kunya tana ture ni tana tare ni, wa ikrama ba'li kuma karrama mijina, an tunala marakibuhu gudun kada a hau abin hawan shi, ita take nufi kenan. Kinaya ce alal jima'i, tace in baccin tsoron Allah da na dauko wani an yi sukuwa akan wannan gadan, an girgiza gadan nan kowa ya san abin da ake ciki. Wannan sayyidina Umar yana jin wannan hankalin shi sai ya tashi ya bincike ina mijin wannan, aka ce ai an tura shi jihadi dan akwai tashin hankali jama'a. Afwan sayyidina Umar ko ya afwan Imamu Malik ya ruwaici wannan amma daga sayyidina Umar, Imamu Malik daga sayyidina Umar, ina fata mun fahimta, ma'ana ina mijin wannan kace an tura shi jihadi, ka tafi jihadi an tafi yaki, nan da nan sayyidina Umar ya ce to daga yau ba za a ƙara tura wani jihadi ya tafi sama da wata hudu ba. Ina fata mun fahimta dilala akan wannan ayar da kuma tambayar da Sayyidina Umar yayi wa ƴar shi Hafsa akan cewa adadin kwanaki nawa mace ke iya haƙuri mijinta in bai sadu da ita ba. Hafsa tace wata hudu, wata shida ko wata hudu, sai ya dauki aqsal ajalaini. Ina fata mun fahimta. Yace daga yau duk wanda aka tura to ba zai wuce wata hudu ba. Ina fata mun fahimta. Dan haka wannan ayar tana dauke da waɗannan hukuncen gaba daya, wanda daga ƙarshe kamar yadda ake min isharar lokaci yayi, wannan aya tana dauke da wani hukunci na ƙarshe. Malam yace qauluhu wa in azamu talaqa dalilun ala anna zawjatal muli la tudlaqu bi mudhi arba'ati ashhurin. Wannan ayar tana nuni akan idan wata hudu ta wuce bayan kai wa matarka ila'i, to bata saku ba har sai in kai ne ka sake ta. Ina fata mun fahimta. Malai ce wa huwa dalilun aiban ala anna la'amata bi milkil yamin la yakunu fiha ila'an. Macen da ka mallaka a matsayin baiwa, to hukuncin ila'i bai tabbata gare ta ba. An fahimta da kyau kuwa? Malam yace iz la yaqa'u 'alayha talaqun, saboda ai ba zai yi ka saki baiwar ka ba, kace ka saki baiwar ka zai yi jama'a. To kaga hukuncin ila'i bai lazumce ta ba. Jama'a muna fahimtar waɗannan hukuncen da kyau kuwa? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Jama'a ga karatu ya karatu, ga lokaci ya kure, za mu saurara anan insha Allah, sai Allah madaukakin sarki ya kai mu a gobe, sai mu karasa tattauna matsalolin da suka rage mana game da waɗannan ayoyi guda biyu, sai mu dora mu ci gaba daga inda muka wato asalin kwana. Mu ne ma kowa fatan alkhairi. Allah madaukakin sarki ya mai da kowa gida lafiya. Allah ka hada fuskokin mu a gidan aljanna, fitintunin zamani da na rayuwa Allah ka kiyaye. Allah ka shigar da mu aljanna ka nisanta mu daga wuta. Wanda ya kafa wannan makaranta ta Darul Hadith Salafiyya, Sheikh Abu Abdurrahman Muhammad Awwal Adam Albani, Allah ka gafarta mishi, Allah ka ji kanshi, Allah ka daukaki darajojin shi, ka haskaka kabarin shi, Allah ka amintar da shi azabar kabari da firgicin alqiyama, Allah ka shigar da shi aljannatul firdaus, Allah ka hada shi da annabawa da manzanni, Allah ka hada mu da su, kuma ka tabbatar da wannan amana da suka bari, Allah ka rike mishi wannan amana da hannunka na dama. Mu ne kowa fatan alkhairi muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.